الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wanda yake ne mu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara duwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 11 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kira da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya rubata to wannan suna da dama hadaya abubuwa ne da dama waɗanda suke sanya mutum ya bada hadaya akwai yin tamattu'i akwai yin kirani wanda nau'ika ne daga cikin nau'ikan haji sannan akwai kuma fidiya wanda ana kiranta hadaya amma fidiya sunanta idan mutum ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj ko kuma ya aikata mahzur daga cikin mahzuratul ihram ma'ana abubuwan da aka hana mai harami ya aikata bayani ya mai baito akan wannan mas'ala ko da limami yana huduba idan ka zo masallaci a ranar Juma'a baya halatta ka zauna sai ka yi tahiyyatul masjid hadisi ne ingantacce na cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum yawmal juma'a wal imamu yakhtu falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya zo a ranar Juma'a alhali limami yana huduba manzo Allah ya ce yayi raka'a biyu amma ya takaita su wai akan rashin sani mutum ya kusanci iyalinsa suna cikin jinin al'ada babu komai akan shi in akan ganganci ne sai kai sadaka da dinare ko kuma rabin dinare kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gane ku sai mutum yayi sadaka da dinare ko kuma rabin dinare dinare guda abin da yake shika 66 da rabi da dala 50 na'am
kamar da sai
ga ayin zama kudin nashi da muke faɗa
ne kamar da kana sa ni jabi da kayan hawa da kafin kan matsayin da kake da jari da yayin shi wannan akwai ajabin majalisa da mata wuri da wanda mana
ruwa wai haranci game da cewa mace ta sanya turaren da ake jin kanshin sa ta wuti ya ke fanta ne ga macen aure ko har wanda ba ta aure ba duk mace mumina sawa'an macen aure ce ko ba ta aure ba ce a matsayin ta na bali ga haramu ne ta sanya turaren da za a dinga jin kanshin sa an gane ko ma'ana ta fito titi tana ta sanya turare turaren da ake jin kanshin sa haramu ne turaren da zai dinga tashi sai dai a cikin gida tsakaninta da mai gidanta amma kasancewar ta titi wannan haramu ne baya halatta dalilai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da harancin haka haka misali sanya hijabi wannan abu ne wanda yake wajibi bai kebanta ba da macen aure duk mace wadda take baliga dole ne ta sanya tufafin da zai rufe jikinta gaba daya ko ma bata yi da balaga ba in dai murahika ce an gane ko ta dan warware to dole ne ta sanya hijabi idan za ta fita a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin sayar da wato hutuna shi ne kamar yadda malam ya yi baban shi ne babu baiti tasawir lati fiha ruhun laysa fiha ruhun wa ma yuqrabu min dhalik shi ne ya ce babu ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayar da hutuna allati laysa fiha ruhun hutunan da ba su da rai sawa'an mai inuwa ne ko ba mai inuwa ba ne sai ya ce wa ma yuqrabu min dhalik da abin da aka haramta wato min dhalika na hutuna kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo mana da hadisi na Auf ibn Sa'id ibn Abi al-Hasan Allah ya ji kansa yake cewa na kasance wajen Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wata rana idza ataku rajul sai wani mutum ya zo masa fa qala sai ya ce ya ibn Abbas ko kuma ya aba Abbas ya ce ya kai aba ya Abu Abbas ma'ana alkunya ce ta Abdullahi dan Abbas ya aba Abbas yace inni insanu innama ma'ishati min sana'ati yadi yace malam fada maka nake ni mutun ne wanda sana'ata na kasancewa ko kuma innama ma'ishati cewa rayuwata ma'ana abubuwan da nake ci nake sha ta hanyar sa wato yana kasancewa ta hanyar sana'ar hannu ma'ana abinda hannuna ya aikata ta nan nake samun abinda zan ci da in sha sai yace wa inni asna'u hadhihi at-tasawir yace waɗannan hutuna yace ni ne nake yi su ma'ana ni ne nake sassaka su kasancewar mutum ya zamanto cin sa da shan sa na ya takaita ko kuma mu ce na kasancewa ta hanyar sana'ar hannu wannan abin ya gode domin daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa wato inda halak tafi kusa wato shine ta hanyar sana'ar hannu ma'ana ta hanyar nan aka fi samu halak wadda take tacicciya an gane ko wasu malamai suka ce a saye da sayarwa shine fiyayyar sana'a domin ta hanyar nan akan samu abin da Allah ya halitta ya zame ma bawa cinsa da shansa wasu suka ce a abin da ya fi wato shine abin da ya shahi noma da kiwo duk da cewa noma yana daga cikin dai sana'ar hannu to a taƙaice dai ita sana'ar hannu sana'a ce wadda akwai dalilai waɗanda suka yi yabo a kanta kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yabo ga annabi Dawud alaihi salam akan wata ni'ima da ya jaddada masa kamar yadda ya ce wa allamna sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakiru haka ya ce a ni'imar sabiqatin wa qaddir fi sar haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake yabo ga annabi Dawud yake cewa domin shi annabi Dawud baya cin abinci ma'ana baya ci baya sha sai ta hanyar abin da hannun shi ya aikata to shine anan yace ma Abdullahi dan Abbas inni insanu innama ma'ishati min sana'ati yadi yace ni dai mutum ne innama ma'ishati wato kasan da cewa kadai rayuwata ma'ana ci na da sha abin da nake rayuwa da shi min sana'ati yadi ay yakunu min sana'ati yadi na kasancewa ta hanyar sana'ar hannuna sai mun bayyana masa sana'ar yace wa inni asna'u hadhihi at-tasawir yace kasan da cewa ni nake sassaka ma'ana waɗannan hotuna kaga kenan ba kowace sana'ar hannu bace ta halitta sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mana ف فقال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي مسا لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace bazan fada maka komai na baka labari sai abinda naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami'tuhu yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man sawwara suratan fa inna Allaha mu'adhibuhu hatta yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin fiha abada yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa man sawwara suratan duk wanda ya sawwara wata sura imma mai inuwa ko mara inuwa fa inna Allaha mu'adhibuhu lalle ubangiji ta'ala ne azabtar da shi ne a ranar kiyama nau'in azabar shine za a kallafa masa hatta yanfuka fiha ruha adadin rayukan da wato ya sawwara ko ya sassaka ko na hoto ne wanda yake photography wato ubangiji ta'ala zai kallafa masa cewa sai ya busa musu rai walaysa binafikin fiha abada wanda Allah ya ce alhali fa har abada ba zai iya busa ma daidai da rai wato daidai da abin da ya sawara daidai da wato halitta dire ma'ana gaba daya har abadan abada wanda Allah ya ce bai isa bai busa musu rai domin busa rai abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan nau'in azabar da za a ma mai hutu kenan a wuta a ranar kiyama yana daga cikin nau'ikan azaba abinda ba za ka iya ba a ce sai kai kaga abinda ba za ka iya ba a ce sai kai wahala ce za ka wahala wahala wanda take ta kai matuka to wannan shine sakamakon wato duk wanda ke yin hotuna sawa'an mai inuwa ko hoto wanda yake mara inuwa a lokacin nan sai yake cewa farabar rajulu rabuwatan shadida aw yake cewa wannan mutum sai ya zabura zabura wanda take mai tsanani ma'ana yayin huci wasfarra wajhu fuskar sa wato tai jajjawur ma'ana ta cakuda faqala sai abdullahi dan abbas yace masa waihak yace kai cinka kalima ta wai ana amfani da ita ga wanda ya jefa kansa halaka ko kuma gab da fadawa halaka ma'ana ya kai kansa shine ake amfani da wannan lafazi a ce wai ha fulan shine yace wai hak yace kai canka in abaita illa anta suna yace in har kaki cewa sai ka nace akan wannan sana'a ta hutuna yace to fa alaika bi hadha shajar yace ka da zanci sawara irin waɗannan itace ma'ana ka ringa yin hutunan itace sai yace kulli shay'in laysa fihi ruh da duk abinda wato bashi rai kina an shahi kenan wato adatul aqab ma'ana wawun kin aiwa kulli shay'in laysa fihi ruh kada zinci kenan yin hotunan itace da duk abinda bashi da rai kamar duwatsu kamar goramu kamar wani girgije kamar rana kamar wata da sauransu duk irin wannan mutum yakan iya yin hotunan su amma duk wani abu wanda yake da rai haramun ne a taƙaice kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin hutuna sawa'an mai inuwa ko mara inuwa na duk abin da ba shi da rai ya halatta ka yi tunda ya halatta ka yi kuma ya halatta ka sayar da shi don haka kenan kasuwanci na hutuna na abubuwan da ba su da rai kasuwanci ne wanda yake halattacce da haka maimakon kenan abin da ya haramta hotunan wasu zaki da damusa da giwa da sauransu da ake kafawa a daki to an wuce da wannan maguzanci ne abin da ya dace kenan hotuna irin na kamar misali irin rukuki na itace kamar yadda na fular da sauransu ko wani ruwa yana gudu ko wasu duwatsu ko wani hadari haka da sauransu wanda duka akan iya yi lalle wannan yana daga cikin hotunan da shari'a ta toge kenan hotuna na abubuwan da ba su da rai na abin da yake da rai shi ma shari'a ta toge kamar misali hoto irin wanda yake na card d'identité ko na passport da sauransu wannan duka ba laifi akan iya yi saboda abubuwa ne na larura na zamani an gane ko an yi su ne saboda maslahar jama'a card d'identité irin su passport da sauransu an kirkira su ne saboda amfanin jama'a to don haka kasancewar ya zama tilas su kuma wannan dole sai mutum ya zo da hoto domin ta hanyar hoton za a bambanta cewa wane wane ne wane wane ne kuma ta hanyar nan za a samu cikakken bayani game da shi wannan mutum idan ana neman shi a ina za a same shi wanda amfanin kartan jiki da fasfor ya wuce a lissafa to don haka duk abin da ya zamanto da rura ne na rayuwar ƴaƴan adam to abinda Allah ya haramta bakin gwargwado bakin da rura aka yi kamar misali yanzu kartan jiki hoto nawa ake bukata hoto hudu ne fasfor shi ma akwai adadin hotunan da ake bukata to duk adadin abin da ake bukata ya halatta mutum ne amma kai ka aje saboda tarihi da wasu abubuwa wannan kwata-kwata baya halatta sannan yana daga cikin hutuna masu rai wanda shari'a ta toge wato shine kayan wasa na diya-diya kenan na yara kamar irin su diya fuffe kenan wannan su ma ya halatta domin akwai dalilai waɗanda suke tabbatar da haka na daga cikin su akwai hadisi wanda na cikin sunani Abi Dawud da a sunan na al-Imam al-Baihaqi illa kasancewar bayani game da martabar hadisin sai a biyo mu bashi insha Allah a darasi mai zuwa hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ghazwati tabuk aw khaybar wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka ko kuma yakin khaybar kunto ne aka samu na marwayci a lokacin nan wa fi sahawati hasitrun a cikin wato falon ɗakin Aisha wato akwai wani labule fa habbatir rihun sai iska ta dage shi an gane ko labule ne aka yi an dan kare wasu abubuwa kamar misali in ɗaki ciki ɗaya ne ai akan ja labule ko mu ce akan ja rido kenan dan a raba a samu wata kariya in kana buƙatar ko canza kaya ko wasu abubuwa na ajiya wanda baka buƙatar wani ya gani sai a maida su bayan wannan labule to iska sai ta janye da iska ta janye wannan labule kai tsaye kawai sai ga ƴaƴan wato wannan diya-diya na Aisha Allah ya kara mata yadda ma'ana diya waɗanda suke na abdiga ko mu ce na tsumma da suke yi domin a wancan lokaci su da abdiga ake yin su har ma a rinar su sai suka bayyana faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haza ya Aisha ya ce ya Aisha wannan ku menene qalat banati ta ce ya rasulullahi diyana ne domin tana yarinya a kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana wasan diya-diya ta ce masa banati wato ya'yana ne a lokacin nan wara'a bainahunna farasal lahujana hali min ruqahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani doki a tsakiyar wato ƴaƴan na Aisha dokin yana da fuka-fukai guda biyu na tsumma an mushi sura ce ta doki hoto ne na doki amma gashi an masa fuffuke guda biyu faƙada sai manzon Allah ya ce da Aisha ma hazal ladhi ara wasdahunna ya ce menene nake gani a tsakiyar ƴaƴan naki qalat sai ta ce farasu ta ce ya rasulullahi doki ne qalat sai ya ce ma hazal ladhi alaihi menene nake gani a jikin dokin qalat sai ta ce janahan ta ce fuka-fukai ne guda biyu qalat sai manzon Allah ya ce farasu lahu janahan yanzu doki da fuffuke biyu qalat sai ta ce ta ce masa amma sami'ta annali sulaymana khaylan laha ajniha amma sami'ta annali sulaymana khaylan laha ajniha ta ce ya rasulullahi yanzu baka samu labarin cewa annabi sulaymana yana da dokin da yake da fuka-fukai yana da dawakai masu fuka-fukai qalat aisha ta ce babahika sai manzon Allah ya kilkile da dariya hatta ra'aitu nawajizahu tace sai da naga hakoran sa wanda ake kiran su nawajiz sune wadancan matauna a takeice wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wato ƴaƴan fuffi kenan a cikin gidan shi kenan yaɗi irin diya-diya kenan wasan diya-diya na tsumma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi inkari ba har ma hoton doki ya gani kenan dokin yana da fuka-fukai guda biyu ya tambayi Aisha ta faɗa masa cewa ai annabi Sulaiman yana da dawakai waɗanda suke masu fuka-fukai a takaice wannan hadisi abinda yake tabbatarwa halaccin haka duk da cewa mun ce kinan abi mubashi game da sanin menene matsayinsa ya inganta ko bai inganta ba. Hadisi na biyu wanda yake tabbatar da halaccin haka, hadisin na cikin wato hadisi ne ingantacce wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wato kuntu al'abu bil banati inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tace na kasance ina wasan diya-diya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kana li sawahibu yal'abuna ma'i, tace ina da gururi waɗanda suke zauwa suna wasan tare da ni. Tace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin gida sai su ɓoye. A lokacin nan har ma wata rana in ba su zo ba manzon Allah sai ya aika cewa a kirawo su su zo su yi wasa da ni. Kaga wannan hadisi shi ma abin da yake tabbatarwa halaccin waɗannan ‘ya’ya waɗanda suke kenan na ɗiya-ɗiya ko kuma ce ɗiya ta fuffe kenan, wannan duka dalili ne wanda yake tabbatar da halaccinsa. Sannan dalili wanda yake na uku, akwai hadisin Rubayyi bintu Mu'awiz Allah ya ƙara mata yadda, wadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Ashura manzon Allah ya aika ƙauyukan da suke zagaye da Madina. Manzon Allah ya ce man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi, duk wanda ya wayi gari wato yana mai cin ci da sha, manzon Allah ya ce to ya cika sauran yinin shi, ma'ana ya yi azumi. Sai ya ce wa man asbaha sa'iman falyasum, wanda ko ya wayi gari yana azumi ya ci gaba da azuminsa. Take cewa fa kunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana, tace mun kasance muna azumin Ashura bayan wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana, kuma muna sanya kankanan yaranmu su ma suna yi. Wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihim, tace muna sanya muna kera musu ma'ana kayan wasa kenan, kayan diya-diya waɗanda suke na auduga. Shi ne take cewa fa idza baka ahaduhum ala ta'ali, idan yaro yayi kuka game da abinci saboda yunwa ta fara matsa shi, tace a daina ku zaka, sai mu bashi wannan wato kayan wasa, imma in diya mace ce kenan a bata irin wannan diya-diya, in yaro ne a bashi irin waɗannan abubuwa da ake yi na hotuna, hatta ya kuna inda da iftar har a kai lokacin kenan buɗe baki. Wanda wannan hadisi ne ingantacce, abinda yake tabbatarwa halaccin kenan wasan kayan diya-diya da za a ba yara ƙanƙana suna wasa. Don haka malamai suka ce dalili na hudu, domin akwai maslaha a ƙarƙashinsa, domin wannan kamar darraba su ne, tarbiyyantar da su ne akan wato yanda ake tarbiyyar yaya, kuma ka kalla abu ne wanda zaka ga cewa kwarai akwai haka. Zaka ga yara idan suna wasan diya-diya, kaya za a dinka mata a sa mata komai, sannan a zo a yi mata shimfiɗa a gyara ta har a ce diyar tana barci. To kaga irin wannan yara ƙanƙana idan suka tashi akan haka, to za su koyi yanda ake tarbiyyantar da yaya. To a takaice abinda ya shafi wannan shi halaka ne, an gane ko dalilai sun tabbatar da halaccinsa. Amma duk abinda yake ba haka ba, ba hoto na kartu dandite ko hoto na fasfor ko wasan kayan yara, to wannan kwata-kwata baya halatta. Za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu tahrimi tijarati fil khamr. Wa qala Jabir radiyallahu anhu, حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي الضحى عن مسروق هو ابن الأجدى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة على آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. ما لم الله يجي كانسا كي فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na hukuncin kasuwanci na giya. ma'ana kasuwanci na giya, shin kasuwanci ne wanda ya halatta ko bai halatta ba, amma tare da cewa shan giya abu ne wanda yake sananne, Allah ya haramta mana shi, to yin kasuwanci game da ita giya shin ya halatta ko bai halatta ba? Shine anan malam sai ya zo da hadisin Jabir, Allah ya kara masa yadda, ke cewa harrama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bai al-khamr, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato sayar da giya. An gane ko hadisi ne wanda yake ya gabata, kuma sannan zai maimaitu a nan gaba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu al-yahuda, ko kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama bai al-khamri wal maitati wal kinziri wal asnam, yake cewa lalle Ubangiji subhanahu wata'ala harrama bai al-khamri, wato ya haramta sayar da giya, sai yace wal maitati da mushe, wal khinzira yace da wal khinziri wato da alade, sai yace wal asnam yace da gumaka, gaba dayan su Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta sayar da su. Shine anan malam yayi ta'liqin hadisin yace, wato shine yace wa qala Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, ya faɗa cewa harrama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, yake cewa harrama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bai al-khamri, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta sayar da giya. Kaga wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna haramcin kasuwanci na giya, ma'ana saye da sayarwa na giya haramu ne. Sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, take cewa lamma nazalat ayatu suratul baqarati an akhiriha, a lokacin da ayoyi na suratul baqara na karshenta suka sauka, shine daga fadar Allah subhanahu wata'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, wanda su ne karshen ayoyi a wajen sauka da su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cike saukar Al-Qur'ani. To lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka, harajin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin jama'a, faqala ya ce da su hurrimatit tijaratu fil khamr, ya ce kusan da cewa an haramta kasuwanci na giya, ma'ana saye da sayarwa na giya haramu. Su ayoyin da aka saukar ba suna bayani bane game da haramcin sayar da giya, an gane ko a'a, an yi daidai ne da lokacin da Allah ya haramta sayar da giya lokacin saukar waɗannan ayoyi, an gane kusan lokaci guda ne da waccan aya wata ke cikin suratul ma'ida, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, wannan aya ita ce dalilin da Allah ya turo wanda yake nuna haramcin shan giya, a galibi amma lokacin saukar waɗannan ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a ya bayyana musu cewa an haramta kasuwanci na giya. A takaice dai, giya kamar yadda Allah ya haramta shan ta, to haka kasuwancin ta haramun ne, dan ba komai bane ba wanda Allah ya haramta cin shi ko shan shi, kuma kasuwancin shi yake zamantowa haramu. Yanzu misali, idan ka dauki jakuna na gida wanda ake musu lautu, kaga cin naman jaki na gida haramu ne, amma kasuwancin shi halal ne. Yanzu misali, idan ka dauki yin hutu, ai haramu ne, to amma in ya takaita akan abin da shari'a ta halitta kamar na karta dalilai da sauransu, wannan kuma ya zama halal. Kamar misali, kayan wasan diya-diya, kaga ai hutuna haramu ne, to amma in ya takaita akan wannan kuma ba laifi. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an haramta kasuwanci, wato saye da sayarwa kenan na giya, kasuwanci na giya haramu ne. Sai dai kenan, kar ka dau ka'ida akan cewa duk abin da ya zamanto haramun sai da shi haramun ne, ba komai bane abinda Allah ya haramta sannan kuma sai da shi yakan iya zama haramun. Kamar yanzu misali, zinare, ai an haramta ma namiji ya yi ado da zinare, to amma mata su an halitta musu kaga kasuwancin zinare halaka ne kamar yanzu misali namiji in yazo saya kana iya sayar masa me yiwa diyar shi zai saya ma ko ɗan uwar shi ko matar shi ko da sauransu babu ismi man ba'a hurra قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعظابي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره وتولن بابي ني وند كي بياني game da girman laifin mutumin da ya sayar da da ya ci kudin sai mutumin da ya sayar da da a matsayin bawa ya ci kudin duk da cewa abin yana da fadi da yace man ba a Qur'an duk wanda yake cewa babu ismi man ba a Qur'an wato babi ne wanda ke bayani game da girman laifin wanda ya sayar da da sawa'an cin kudin yayi ko kuma yayi da shi shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake fada yace qala Allahu ubangiji ta'ala da kansa yake fada kenan hadisi ne wanda yake al-Qudsi hadisi al-Qudsi ma'anarsa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala take amma lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an gane ko dai kenan daga cikin abin da ke bambanta tsakanin al-Qur'ani da hadisi al-Qudsi akwai kamar abubuwa kusan 5 zuwa 6 da malamai suka yi bayani bambanci tsakankanin al-Qur'ani da al-hadisi al-Qudsi domin shi al-Qur'ani lafazin shi da ma'anar shi gaba ɗaya daga Allah subhanahu wata'ala sirriki amma shi hadisi al-Qudsi ma'anar daga wajen Allah subhanahu wata'ala take amma lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan haka ya halatta kenan riwayarsa bil ma'ana karawaito shi da ma'ana amma shi al-Qur'ani riwayar shi da ma'ana ba ta halatta dole ka zo da lafazin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar ma jama'a a madadin ubangijinsa shine yace qala Allahu ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa salafatun ana khasumuhum yawmal qiyama ubangiji ta'ala yace uku daga cikin mutane ma'ana nau'i uku daga cikin jama'a ubangiji ta'ala yace ana khasumuhum yawmal qiyama wato ni ne abokin jayayya su a ranar kiyama ma'ana ja'in ja'in da za a yi da ni ne za a yi idan aka ce khasum shine abokin jayayya kenan wanda kuke shari'a da shi akan wani abu to ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya siffanta da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda uku to ya tabbata cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine kenan abokin jayayyarsa da shi za a yi jayayya tare da cewa duk wani wanda ya ketare doka ya saba ma Allah subhanahu wata'ala da Allah za su yi jayayya a ranar kiyama matukar ubangiji subhanahu wata'ala bai rangwamta masa amma waɗannan saboda girman laifinsu ubangiji ta'ala ya kebance su ya ce shi shine abokin jayayyarsu a ranar kiyama da shi za a yi jayayya farko manzon Allah ubangiji ta'ala ya ce rajulun a'aqabi thumma gadara wato mutumin da ya bada alƙawari da ni ya hada da Allah ya ce wani tsakani na da Allah alƙawari ne tsakanin mu da kai sun magadara sannan ya yaudara lafazin a'aqabi domin galibi in za a kulla alƙawari a irin wancan lokaci za ka dora hannunka akan hannun shi wanda kake nihin kulla alƙawari cewa kayar ka amince ya tabbata cewa al'amarin haka ne to koda ba a samu ba dora hannu akan nashi koda ta hanyar fada ne kace wani alƙawari ne tsakani na da Allah tsakanin na da Allah abu kaza ka zo mu yarjejeniya akan shi ko kuma kasancewar anan wato lafazin a aqabi wato shine ko mutum yayin rantsuwa da Allah yazo akan wani abu yayin rantsuwa da Allah kenan anan ya dora maka alƙawari tsakanin shi da Ubangiji akan wannan rantsuwa din sun magadara sannan kuma yayi yaudara Ubangiji Ta'ala ya ce, to da ni da shi ne za mu yi jayayya a ranar kiyama. Duk mutumin da ya haɗa ka da Allah ya cuce ka, ya nuna maka alƙawari ne tsakaninka da Ubangiji, tsakanin shi da Allah, sannan ya yaudare ka, to wannan tsakanin shi da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala za su yi jayayya a ranar kiyama. Kenan Ubangiji Ta'ala shi ne lauyanka, kai wanda aka yaudara. Ubangiji Ta'ala zai yi jayayya a madadinka kamar da shi wanda ya yaudare ka. Wannan yana nuna mana girman wato laifi ne yaudara. Wannan ya kai matsayin wato a wannan hadisi ya kai matuƙa a wajen tsawatarwa game da nuna aibi ne yaudara, cewa duk wanda ya haɗa mutum da Allah ya yaudare shi, to da Allah za su yi jayayya a ranar kiyama. Wane ne zai iya yi jayayya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala? Kamar yadda yake cikin wani lafazi, wato Ubangiji Ta'ala sai ya ce, wa man kuntu khasmahu khasamtuhu, duk wanda na zamanto abokin jayayya gare shi, to zan rinjaye shi. Duk wanda Allah ya zama shi ne abokin jinsa, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai yi rinjaye a kansa, kamar yadda shi yake da rinjaye a kan kowa da komai. Na biyu sai ya ce, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, wato da mutumin da ya sayar da ɗa, wato ya ci kuɗin. Lafazin ba'a hurran, in ma ya kasance kenan mutum ya kama ɗa ya je ya sayar da shi a matsayin bawa, kamar yadda suke irin wannan zalunci, ko kuma mutum ne yake da bawa ya ‘yantar da wannan bawa sai ya ɓoye ‘yantarwar da ya ma wannan bawa, ya ki faɗa masa. Domin ‘yanta bawa, ko da wasa ka ce ka ‘yanta bawanka, to ya ‘yantu. In dai ka sake ka gaya ma wani ka ce ai bawa na ‘yantar da shi, ko da wasa ka faɗa, to wannan bawa ya ‘yantu. To ko mutum yana da bawa ya ‘yantar da bawan sai ya ɓoye ya ki faɗa masa sai ya je ya sayar da bawa, ko kuma ya ‘yantar da bawan kawai sai ya yi musu, ya yi musisi ya ce a ba haka ba ne, a yau shi ya ‘yanta shi, ya kai ya tsayar da shi, kamar yadda wasu suke yi da rashin tsoron Allah. Kuma yana daga cikin wato shi ne sayar da bawa, misali sayar da ɗa, kai ne ka ‘yantar da bawa, sannan wannan bawa sai ka ci gaba da bautar da shi, ka ci gaba da bautar da shi, to wannan shi ma yana daga cikin wato shi ne yana daga cikin kenan zaluncin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ɗauki nauyin cewa shi ne abokin ja ga duk mai yin wannan a ranar kiyama. Kamar yadda yake cikin wani lafazi, wato na cikin Sunan Abi Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa mutum uku ba a karɓar sallarsu, na daga cikinsu sai ya ce mutumin da ya bautar da ɗa. Mutumin da ya bautar da ɗa kenan, bautar da ɗa ɗin ma ka kama ɗa ka je ka riƙe shi a matsayin bawanka kana bautar da shi, ko kuma kai ne kake da bawa bayan ka ‘yantar da shi sai ka ci gaba da bautar da shi. Shi ne a nan ya ce, wa rajulun ba'a hurran, kuma yana daga cikin ba'a hurran, ma'ana sayar da duk abin da yake da ‘yanci. Kamar misali abubuwa waɗanda waƙafi ne, yanzu misali idan ka ɗauki masallaci, masallaci waƙafi ne, masallaci ana iya kiran shi hur domin ‘yanci ne, ba wani wanda ɗa ne, ba wani wanda yake da mallakar shi. Haka in ka ɗauki makaranta da sauransu, wannan kenan yana nuna girman laifin wanda za a bashi abu wanda yake na waƙafi. Misali kamar su da yawa mutane sukan karɓi hili da sunan gina makaranta sai su je su sayar da wannan hili, to irin wannan yana daga cikin ba'a hurran, mutumin da ya sayar da ɗa. Saboda makaranta da aka baka, da aka baka hili, ba an baka ba don ka saida shi, an baka shi ne don ka gina makaranta. An gane ku? Ko masallaci, ko gidan baki da aka yi waƙafinsa, duk wani abu wanda yake na waƙafi yana ƙarƙashin kenan man ba'a hurran. Shi ne ya ce, wa rajulun ba'a hurran, ya ce da mutumin da ya sayar da ɗa, ko kuma duk wani abu wanda yake da ‘yanci kenan, wanda babu wani wanda yake da mallakar shi, domin ɗa ‘yanci gare shi. Me yasa ake kiran shi hur? Saboda babu wani wanda yake da mallakar shi da zai ce yayi yanda ya ga dama da shi. Gaba ɗayan mu mallaka ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka kuwa misali mutumin da yake da bawa, an gane ku? Kenan in ka kama bawan wani ka je ka saida, kenan mai shi ya gani me zai yi? Kenan jayayya za ku yi da shi? Kenan haka ɗayan ka saida shi, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi yake da mallakar shi, shi ne sai ya riƙe shi. dan haka kenan Ubangiji Ta'ala ya dauki nauyin ja'in ja da duk wanda ya kama da ya sayar da shi. Na uku sai ya ce wa rajulu nista ajara ajira, wato da mutumin da wato ya dauki lebura aiki. Idan aka ce al-ajir shine wanda za ku yi jinga da shi ya maka wani aiki ka biya shi, bai takaita ba akan lebura, ma'ana wanda za ka dauke shi in ma ya maka wani aiki na gini ko wani noma da sauransu, a'a duk mutumin da za ku yi jinga da shi aiki kaza nake bukata kamar nawa zan baka, to wannan matsayin ajira yake. Domin aka ce ajira an ciro shi ne daga al-ajir, al-ajir shine lada, kenan ka yi aiki in biya ka kenan. Don haka dukkan kenan ma'aikata gaba ɗayan su kenan leburori ne, duka ma'aikata leburori ne, duk wanda zai yi aiki a biya shi sunan shi lebura. Shine yace wa rajulu nista ajira ajira, yace da mutumin da wato ya dauki lebura aiki, fastawfa minhu, wannan lebura ya cika masa aikin kamar yanda yake da bukata, walam yu'dihi ajra, yake biyan shi ladan shi. Ubangiji Ta'ala ya ce nini abokin jayayyar shi a ranar kiyama, duk wanda ka sanya shi aiki ya gama aiki ka ki biyan shi haƙƙinsa, to ka tabbata cewa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala za ku yi jayayya a ranar kiyama, domin zalunci ne wanda yake mai girma. Don haka abin da yafi dacewa a shari'a, in ka dau mutum aiki ya gama aiki, to abin da ake bukata take yake ka biya shi haƙƙin shi, yana gama aiki ka biya shi haƙƙin shi. Akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake umarnin cewa ku biya lebura haƙƙin shi kafin ki fin shi ya bushe. Don haka jinkirta ladan shi game da lokacin da ya dace a bashi wannan zalunci ne, in ka dau mutum aiki yana gama aiki to abin da ya kamata ka biya shi, wannan shine ka'ida. Shine anan yace wa rajulu nista ajra ajira, wato da mutumin da ya dauki lebura aiki ya gama, fastawfa minhu, ya gama masa aikin, walam yu'dihi ajra, wato ya hana shi ladan shi. Ubangiji Ta'ala yace wannan shine na uku wanda ni ne abokin jayayyar su a ranar kiyama. A takaice wannan babi, wannan hadisi na nuna mana rashin halacci na sayar da da, ma'ana sayar da da haramu. An gane ko mutum ya kama da ya je ya sayar da shi laifi ne wanda yake mai girma, ko kuma mu ce sayar da duk abin da yake da yanci, ma'ana abin da babu wani wanda yake da mallakar shi, kamar abu wanda yake na jama'a. Kaga yanzu misali kamar titi, titi shi ma gurin hanya wadda in an yi abu ake fitar da ita saboda jama'a, to wannan ita ma hurci, tana da yanci, babu wani wanda yake da mallakar ta, mallakar jama'a ne gaba daya. Duk wanda ya sayar da titi shi ma yana cikin wannan hadisi ya haukan shi. Dan haka kuma maganar a zo a rago a ce ka zo a saida maka, cewa ai ba wata magana da za a yi, ko ita mai riƙin za ta saida maka bai ya halatta ka saya, domin zalunci ne. Wannan titi an yi shi na jama'a ne, yana da yanci, ba mallakar kowa ba ne. Duk jama'a waɗanda suke rayuwa a nan suna da haƙƙi a kan shi. Don haka duk wanda ya sayar da titi shi ma Ubangiji Subhanahu Wata'ala shi ne zai yi jayayya da shi a ranar kiyama. Mene ne mafi yawan irin waɗannan abubuwa? Abubuwa ne waɗanda sun yaɗu a cikin jama'a, suna ganin cewa kamar ba wani laifi ba ne ba, shi kuma alhali laifi ne mai girma a wajen Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Don haka za ka ga duk wanda ya shahara a kan irin waɗannan abubuwa, Allah ya fitar da albarka daga cikin al'amuransa. Wata unguwar in ka je sai ka rasa titi, daga kayi nan sai ka kewayo sai ka ganka abunka, in kai nan hallo sai ka sake dawowa, sai ka biyo titi ga ya tafi kawai sai ka ga an kashe shi, an sayar da shi. Amma inda za a koma filan ta asali, ga ya nan wurin titi ne, wuri kaza titi ne, amma an zo an kashe shi. To shi ma yana daga karkashin kenan man ba a hurra. A takaice dai duk wani abu wanda yake da yanci kenan, wanda babu wani wanda yake da mallakar shi, to haramu ne mutum ya kama ya saida. An gane ko? Haramu ne mutum ya kama ya saida. Babu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-yahuda bi bai'i aradihim hina ajlahum fihi al-maqburi wa ana abi hurairata radiyallahu anhu. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga yahudu cewa su sayar da wato gidajensu da gonakansu hina ajilahum, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fitar da su, ya watsa su, ya kore su daga birnin Madina. Su ne Yahudawan Banu Nadir, wanda an yi alkawali tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Hausawa suke cewa a yi zaman guda da buzuzu kar wanda ya taba wani. To sai suka warware alkawali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya zagaye su, manzon Allah gaba ɗayansu ya ce su fita su bar birnin Madina. To a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su, duk wanda yake da wata dukiya daga cikinku yana ganin yana jin damuwa game da wannan dukiya ba zai iya barinta ba, to in yana so ya sayar da ita ya sayar ma wanda yake da bukata, kamar irin abin da ya shahi duk wani abu wanda yake na dukiya, domin ita gona ko gida dukiya ne. Shine a nan ya ce babi ne wanda ke bayani game da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yahudu cewa su sayar da aradihim, wato gonakansu kenan da gidajensu, hina akilahum, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su kenan, aka fitar da su domin sun warware alkawari. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kori waɗannan yahudawa na Madina wanda ake kiransu Banu Nadir, kafin ya bar duniya sai da ya yi alkawali duk wani arne ba Yahudi ko ba Nasari da sauransu, manzon Allah ya ce sai ya fitar da su daga cikin jaziratul Arab, Makka da Madina da Taif da sauransu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zartar da wannan aiki ya koma zuwa ga ubangijinsa Abubakar da ya zamanto khalifa, wasu ayyuka suka tsare masa gaba. Umar Allah ya kara masa yadda, lokacin da ya zama khalifa gaba ɗayan Yahudawa da ƴan mushaw waɗanda suke cikin jaziratul Arab ya tattara su ya kore su sai da ya maida su can taima. Shine sai ya ce fihi al-makburi wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, malam ya ce akwai hadisi na Sa'id al-makburi, wato daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, wanda kenan ke tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa su sayar da wato kasarsu kenan, gonakansu da gidajensu, wanda kuma hadisin malam bai zo da shi ba dan komai ba, saboda so da yawa yakan yi ishara ya wadatu da wannan ishara da yayi ba sai ya maimaita hadisin, musamman kuma in ya kasance babu wani ƙari wanda yake da fa'ida a ƙarƙashin hadisin, to sai yayi babu kawai sai yayi nuni ya ce akwai hadisi kaza wanda yake bayani akan wannan mas'ala. To shine a nan ya ce babu amri nabi sallallahu alaihi wasallama da yahuda bi bai'i aradihim hina ajlahum, wato babu ne wanda ke bayani game da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yahudawa su sayar da gidajensu da gonakansu, wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su daga birnin Madina. Shine malam sai ya ce fihi al-makburi wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, ma'ana a wannan babu kenan akwai hadisi na wato al-makburi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, wanda wannan yana nuna mana kenan sayar da abin da ya shahi kamar gidaje da gonakai abu ne wanda Allah ya halitta mana, domin a nan manzon Allah ya ce Yahudawa su sayar da gonakansu da gidajensu kenan ga wanda yake bukata, to ina ga musulmi kenan sayar da gona, domin gona dukiya ce, gida ma dukiya ne, kenan sayar da su ba laifi bane ba, in dai an yanka an baka fili ne wanda yake naka, ko gona ce kai ka sare daji ka rayar da wannan wuri kake noma shi, to wannan ya zama mallakarka, ya halatta ka sayar da shi, amma duk abin da yake ba mallakarka ba baya halatta ka sayar da shi. Babu bai'il abdi wal hayawani bil hayawani nasi'a washtara ibn Umar radiyallahu anhuma rahilatan bi arba'ati abi'iratin madmumatin alayhi yuwaffiha sahibuha birra يوفيها صاحبها بالربض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البئير خيرا من البئيرين. واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بئيرا ببئيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البئير بالبئيرين والشات بالشاتين إلى أجل وقال ابن سيرين لا بأس ببئير ببئيرين ودرهم بدرهم نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان في السبي صفية رضي الله عنها فصارت إلى دهية الكلب فصارت إلى دهية الكلب رضي الله عنه ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da bawa daya, wato da bawa biyu, ma'ana ka ba da bawa daya a baka biyu, ko ka ba da daya a baka uku, ko abin da yake sama da haka. Sai ce wal hayawani bil hayawan, an gane, ka ba da bawa a baka wani bawa, ko ka ba da bawa daya a baka biyu, ko abin da yake sama da haka. Sai ce wal hayawani bil hayawan, ko kuma sayar da wato dabba da dabba. Kenan ka ba da dabba kai ma a baka wata, ko ka ba da biyu a baka daya. Kenan anan babu bai ila abdi ay bil abd, kenan bai ila abdi bil abdi wal hayawani bil hayawani da si'a. Kuma akan jinkiri, shin ya halatta ko bai halatta ba, menene hukuncin haka? Tare da cewa bayani ya gabata, in za a yi cinikin wannan abinci da abinci, to dole ne ya zamanto tamka da tamka, kuma dole ya zamanto hannu da hannu. Kuma kamar yadda ya gabata, in za a yi canji kudi, in jinsi ya kadaita, dole ya zamanto tamka da tamka, kuma dole ya zamanto hannu da hannu. In jinsi ya saba da kudi, in za a yi canji, fifiko ya halatta, amma jinkiri baya halatta, dole a yi hannu da hannu. To shine anan malam yayi baban da ke bayani game da cinikin bawa da bawa, ko dabba da dabba akan jinkiri, shin ya halatta ko bai halatta ba. Shine anan sai yazo da athar na Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, yake cewa washtara ibn Umar, Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, ya sayi rahilatan, wato wata taguwa. Amma lafazin rahila, dukkan raƙumin da ya isa ayi masa lautu a hau ayi bulaguro, shine ake kira rahila, sawa'an namiji ne ko mace ce. Amma anan taguwa ce shi ibn Umar ya saya. Shine yace washtara ibn Umar radiyallahu anhu rahilatan bi arba'ati abira, wato ibn Umar ya sayi wata taguwa da raƙumi hudu, raƙumi hudu ya bada yake buƙatar a bashi taguwa guda. Magmunatin alaihi, abin lamun cewa ga shi mai sayarwa kin kenan mai taguwa. Ibn Umar ya nemi cewa in kana buƙata, ina da buƙatar wannan taguwa ta ka sayen min da ita da raƙumi hudu, ma'ana zan baka raƙumi hudu ka bani ita. Amma je ka kai nazari, in kaga kayar ka amince ka zo min da ita in baka raƙumi guda. An gane ku? Kenan anan sun kashe ciniki, kuma Ibn Umar ya ce ya je ya rike wannan taguwa. In ya zo masa da raƙumi hudu, kenan zai karba. Kaga nan kenan an samu, shine yace wa fiha sahiba hadir rabaza, ma'ana zai ba mai taguwar kenan waɗannan raƙumma guda hudu in an je an rabaza. Rabaza wuri ne wanda yake tsakankanin wato Makka da Madina. Anan an yi cinikin an kashe. Ibn Umar ya ce masa yayi nazari, yayi nazari ya bashi hadin kai, amma ya ce masa he an je can kenan rabaza, a can zai bashi raƙumma guda hudu. Domin mai yiwuwa mutiyayin shi a can kenan garken shi na raƙun masu ki. Wannan yana nuna kenan halaccin kenan jinsi na dabba, in ya kaɗaita ba laifi ba ne a yi fifiko. Kana iya ba da raƙumi ɗaya a baka biyu, ko ka ba da ɗaya a baka uku. Tare da cewa kuma wannan yana nuna halaccin jinkiri, domin me yasa Ibn Umar ya ce kenan sai an je rabaza ne sannan zai ba shi waɗannan raƙumma guda hudu. Sannan ma sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas, shine yake Abdullahi dan Abbas yake cewa qad yakunu al-ba'iru khairan min al-ba'irin, yace so da yawa wani lokaci akan samu raƙumi daya, wato ya fi raƙumma biyu, za a samu raƙumi daya amma ya fi raƙumma biyu. Kenan tunda ya fi su, kaga in aka ce masan ya za a yi yaya ya kamata a yi. Kina ya halatta a yi fifiko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka. Ya halatta kenan ka ba da raƙumi ɗaya a baka biyu, shine yace kad yakunu al-bagiru khayran min al-bagirai yace so da yawa akan samu raƙumi daya wato yafi raƙuma guda biyu sai yace washtara rafi ibn khadij wato rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda ya sayi bagiran raƙumi bi bagirai wato ya bada raƙuma biyu aka bashi daya fa aqahu ahaduhuma sai ya ba abokin cinikin nasa dayan kiran wanda ya bashi raƙumin dai ya bashi biyu sai ya bashi daya wa qala sai ya ce masa atika bil akhir gadan rahwan yace insha Allah yace gobe a sanni yace zan zo maka da cikon raƙumin ka kenan rahwan ma'ana a sannu kenan karka yi tsammanin kenan zan jinkirta maka wannan haƙin ka gobe insha Allah yace zan zo maka da daya kaga wannan me yake tabbatarwa kenan halaccin a samu jinkiri akan ciniki wanda yake na dabba kenan in ciniki na dabbobi ne ya halatta a yi fifiko ko da jinsi ya kadaita kuma ya halatta a yi jinkiri an gane ko kamar yadda anan ya bashi ɗaya yace masa kuma zai zo masa da ɗayan wato gobe Sa'id ibn al-Musayyab yake faɗa yake cewa ba maganar riba fil hayawani wato a wajen ciniki wanda yake na dabbobi yace al-ba'iru bil ba'irai ana iya cinikin raƙumi ɗaya da raƙuma biyu ma'ana akan iya sayar da raƙumi ɗaya a karɓi biyu washatu bi shatain akan iya bada tunkiya ɗaya a karɓi biyu ila ajalin kuma zuwa wani lokaci kenan kana da tunkiya ɗaya ina iya cewa ba ni ita in na tafi kasuwar ƙauye in zan so maka tumakai biyu in kawo maka in ka yarda ka amince ya halatta kaga ya halatta a yi fifiko kuma ya halatta a samu jinkiri ibn sirin sai yake cewa la ba'asa bi ba'irain wa dirhamin bi dirhamin nasiya yace ba laifi ka bada raƙumi ɗaya a baka biyu sai yace ba laifi ka bada dirhami ɗaya a baka dirhami ɗaya nasi'atan akan jinkiri amma wannan shi baya halatta abinda ya shafi dirhami domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa dirhamu bi dirhami mislan bi mislin yadan bi yadin dirhami da dirhami in za a yi ciniki dole ya zamanto tamka da tamka kuma hannu da hannu an gane ko amma shi abin da ya shahi raƙumi kana iya ba da ɗaya a baka biyu ko da akan jinkiri ne ko da ba hannu da hannu ba ne amma dirhami da dirhami dole ya zamanto tamka da tamka kuma dole ya zamanto hannu da hannu kamar yadda bayani ya gabata sannan malam sai ya zo da hadisi na Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa kana fi sabi safiya wato safiya bintu huyai Allah ya kara mata yadda ta kasance a cikin ribatattun bayi waɗanda aka ribato a yakin Khaibar fasarat ila dihiyatul kalbi lokacin da aka yi rabon ganima ta yaki sai ta fado a cikin rabon dihiya Allah ya kara masa yadda bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya lallashi dihiya cewa ya sayar masa da ita wannan safiya cewa zai bashi wato bayi bakwai sai da manzon Allah ya bashi bayi guda bakwai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi safiya kaga wannan kenan me yake nunawa halaccin kenan cinikin bawa da bawa sawa'an namiji ne ko mace ce ne kana iya bada bawa ɗaya a baka ɗaya ko a baka biyu ko a baka sama da haka kuma ya halatta kuma a samu jinkiri akan haka shine anan yace sun masarati ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta zamanto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallakar shi da ya mallake ta kuma manzon Allah ya yantar da ita kafin a iso gida wannan yantarwa da ya mata ya maida a matsayin shine matsayin sadakin ta manzon Allah ya aure ta a takaice kenan wannan hadisai suna tabbatar mana halaccin cinikin bawa da bawa ko dabba da dabba akan jinkiri kuma ba laifi a yi fifiko a tsakankanin su babu bai'ir raqiq qala haddathana abu al-yaman huwa al-hakam ibn nafi qala akhbarana shu'aib wa ibn abi hamza an az-zubri wa ibn shihab annahu qala akhbarani ibn muhayriz ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب inna nusibu sabiyan fa nuhibbu al-athmana fa kayfa tara fi al-'azl fa qala aw innakum taf'aluna dhalik la 'alaykum alla taf'alu dhalikum fa innaha laysat nasmatun fa innaha laysat nasmatun kataba Allahu an takhruja illa hiya kharija. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da bawa, ma'ana ya halatta ko bai halatta ba mutum ya sayar da bawa. Can babi ne na kan ana iya sayar da bawa ma'ana a kan jinkiri, to ma'ana asalin sayar da bawa din ya halatta ko bai halatta ba, shi ne kenan a nan ya yi babi na musamman. Wato shi ne a nan sai ya zo da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yana ba Ibn al-Muhayriz wato labarin cewa bainama huwa jalisun, wato yayin da shi Abu Sa'id yake zaune inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala ya rasulullah, sai yace ya manzon Allah, inna nusibu sabiyan fa nuhibbu al-athman, yace lalle mukan samu ribatattun bayi, ma'ana a cikin ganima ta yaki kenan, in an fita yaki mukan samu ribatattun bayi. Yace fa nuhibbu al-athman, kuma muna so mu karbi kudin su. Fa kayfa tara fi al-azl, yace ya rasulullahi yaya kake gani game da yin azalo? Muna so kenan wannan bayi in mun dan kusance su mun ji dadi da su zuwa wani lokaci mu sayar da su mu karbi kudi. Kaga kenan baiwa kuma in ta aihu kenan kaga rage kudi za ta yi. Shine yace fa kayfa tara fi al-azl, yace ya rasulullahi yaya kake gani game da azalo da muke, ya halatta ko baya halatta? Idan aka ce al-azl shine mutum in ya kusanci iyalinsa lokacin da zai zubar da ruwa kenan, sai ya fitar da gabansa ya zubar da wannan ruwa a waje. Fa qala, sai manzon Allah yace masa, awa innakum taf'aluna dhalik, manzon Allah yace yanzu haka kuke yi? Sai yace la alaikum alla taf'alu dhalik, manzon Allah yace babu wani ai kunci akan tare da ku, ma'ana in kun bar yin azumi menene zai same ku? Kenan da yace la alaikum alla taf'alu dhalikum, kamar hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu game da yin azumi, ma'ana wai in kuka bar shi kuka daina yin shi menene zai cutar da ku in kuna azumi da su, menene zai rage? Sai yace fa inna halaysat nasmatun, yace babu wata raifa da Allah yake nihin halitta, kataba Allah, wanda Allah ya hukunta zai halicce ta, yace an takhruja, kataba Allah an takhruja, wanda Allah ya hukunta za ta fito duran kasa, yace illa hiya kharija, dole ne sai ta fito. Kenan azalan ku baya iya hana Ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da yake nihin halitta. An gane ku? Kenan da yace la alaikum alla taf'alu dhalikum, kenan daina yin azalo ba zai cutar da ku ba. Kenan menene? Kamar karin kenan wani bata ma kan ku lokaci ne kuke. Kenan da ku yi ko kar ku yi duk daya. Yace fa inna halaysat nasmatun, manzo Allah yace domin babu wata rai, kataba Allahu an takhruja, wanda Allah yake nihin fituwar ta nan duniya, illa hiya kharija, manzo Allah yace face sai ta fito. Haka wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi, ya ce ina da baiwa, ya ce ina kusantar ta, ya ce amma fa ya rasulullahi ina kyamar wannan baiwa ta wata dauciki, ina kyamar ta dauciki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, je ka, ya ce ina, dan haka ina yin azumi. Manzon Allah ya ce izil anha in shi ta, ya ce in kaga dama ya azalan. Manzo Allah yace fa innahu sayatiha ma qaddara laha, duk abin da aka kaddara mata na yaya, manzo Allah yace da sannu zai zo. An gane ko? Kar kai tsammanin cewa azalanka zai hana abin da Allah yake nihin halitta. A lokacin nan wannan mutum ya je ci gaba da sha'aninsa, bayan wani lokaci sai ya dawo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa innal jariyata qad hamalat, yace wannan baiwa ta wanda na faɗa maka ina mata azalo, ya rasulullahi ta dau ciki. Manzo Allah yace ai kada akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara laha, ai daman na faɗa maka cewa abinda aka kaddara mata na yaya dole ne zai zo. kenan wannan yana nuna mana duk abin da Allah ya yi nihin kasantar da shi babu wani abin da yake sai hana shi sannan wannan kenan yana nuna halaccin sa yadda bawa domin me ya faɗa yace ya rasulullahi so da yawa mukan samu ribatattun bayi yace muna son mu sayar da su mu karbi kuɗin yace to amma fa muna yin azumi ya rasulullahi yaya ka gani ya halatta ko bai halatta ba a wannan manzo Allah sallallahu alaihi hadisi bai hana su ba game da yin azumi kenan me so yayi amma bai tabbata cewa azumin shi baya hana abinda ubangiji subhanahu wataala yake nemi ya halatta dan haka kenan sayar da bawa halaka ne kamar yadda Allah ya halatta maka mallakar shi a matsayin naka to haka sayar da shi ya zama halaka dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk